This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a gidajen radion amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan kodewa shi akan internet wato a voahausa.com. Assalamu alaikum, alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 5 ga watan Nuwamba shekarar 2015. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ali Mustafa Sokoto. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana. Ga kanin labaran duniya.
To, da Ingila da Amurka dai suna ta ƙara ƙarfafa cewa bomb ne ya cillo jirgin saman nan na Rasha da ya fada a ƙasar Misira, amma Rasha ta ce ba ta yadda ba. Duk da ƙorafe-ƙorafen da ake an rantsar da sabon shugaban Tanzania, a Maldives kuma an tsige mataimakin shugaban ƙasar da aka ce ya neme kashe shugaban ƙasa, yayin da Obama shugabar adawa ta wurin ta ce za ta ɗauki muƙamin da ya fi na shugaban ƙasar idan sun ci zaɓe a ƙarshen makon nan.
To, a Najeriya ana can ana ci gaba da cece kuce game da shirin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke yi na naɗa ministocin jikar nayika.
To, mu dai gaskiya abin da Buhari ya zaɓo muna ganin da wuya zaɓi mu Najeriya mugun abu, amma magana a jikar nayika ai duk wannan ba ta so ba mu dai a wajenmu.
A jamhuriyar Nijar, kungiyar tarayyar Turai ta EU ta bai wa ƙasar tallafin euro miliyan 50. Za ku ji me za a yi da waɗannan kuɗaɗe. Muna tafi da shirinmu na sai bango ya tsage wanda Jummai Ali za ta gabatar, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
To, jama'a barkanku da wuni. Prime Minister Burtaniya David Cameron ya ce tunaninsa na cewa bomb ne ya tarwatsa jirgin saman fasinjan na ƙasar Rasha a cikin makon jiya sai da ƙarfi yake yi. Dukkan mutane 224 da suke cikin wannan jirgin dai sun hallaka lokacin da ya sulu zuwa ƙasa a yankin Turusini. Sai dai da yake bayyana wannan ra'ayi jin kaɗan kafin saduwarsa da shugaban ƙasar ta Misira Abdel Fattah al-Sisi yau a London, Mr. Cameron ya ce har yanzu ƙwararru ba su cimma matsaya ba tukuna kan abin da ya janyo wannan hatsari. To, amma har zuwa yanzu na hukumomin Misira da Rasha suna ci gaba da naci akan cewa ba wata shaida mai nuna cewa bomb ne ya janyo tarwatsewar wannan jirgi a cikin sararin samaniya. Wani kusur gwamnatin Amurka ya ce wasu maganganun da aka cafke a hanyoyin sadarwa suna nuna cewa kungiyar ISIS ce ke da alhakin faduwar wannan jirgi, yayin da shi kuma sakataren harkokin wajen Burtaniya ɗin Philip Hammond yake cewa akwai ƙaƙƙarfar yiwuwar cewa wani abu mai fashewa da ke cikin jirgin shi ne ya haddasa ragargajewarsa. Rasha dai tana ci gaba da ƙin yarda da magana cewa bomb ne sanadi, ta ce ɗaukan wannan mataki a yanzu kamar saurin yanke hukunci ne aka yi.
Ƙungiyar 'yan tawayen nan ta kurɗawan Turkiyya da ake kira PKK ta faɗa a yau Alhamis cewa an zo ƙarshen shirin tsagaita wutar da ta ƙulla da gwamnatin Turkiyya. A cikin bayanin da ta bayar ta hannun kamfanin dallancin labaran Firat mai ra'ayin kurɗawa, ƙungiyar ta ce ta cimma matsayin ta tsinke wannan shiri ne saboda take-taken gwamnati na tsokana da kuma hare-haren da take kaiwa. A jiya Laraba ne dai shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya bayyana ƙudurinsa na ci gaba da fitattakar mayakan na PKK. Yana cewa sojojin ƙasar ba za su huta ba sai sun gama da 'yan tawayen baki ɗayansu. Jiragen yakin Turkiyya dai sun jima suna kai har-hare akan sansanonin PKK da ke yankunan kurɗawa na ƙasashen Iraki da kudu maso gabashin inda wato da kudu maso gabashi ita kanta Turkiyyan, yayin da su ma mayakan PKK suke kai nasu har-haren a wasu sassa. Wannan yaki ya janyo mutuwar ɗaruruwan mutane da dama daga sassan biyu.
To, kuna jin labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Ƙarshen ta dai yau Alhamis ne aka yi shagalin rantsar da sabon shugaban ƙasar Tanzania John Magufuli, duk da gunagunai ko ƙorafin da wasu suke ci gaba da yi akan sakamakon zaben da aka gudanar ranar 25 ga watan jiya na Oktoba. A yau ne shugaban da mataimakiyarsa Samia Suluhu Hassan suka ɗauki rantsuwar tasu a gaban ɗimbin jama'ar da suka lara a gagarumin filin wasan na Uhuru da ke can birnin Dar es Salaam, shi babban birnin ƙasar Tanzania kenan. A cikin ɗan gajeren jawabin da ya yi a gurin shugaba Magufuli, ya yi alƙawarin zai cika alƙawarin da ya ɗauka lokacin yaƙi neman zaɓe. Hawan karagar da sabon shugaban nan ya yi ya daɗa tsawaita daɗewar ita jam'iyyar tasu ta CCM ko kuma chama Pinduzi a kan karagar mulki da kuma mamaye kujerun majalisar dokokin ƙasar. To sai dai jam'iyyun adawar Tanzania sun ki amincewa da sakamakon zaben da suka ce maguɗi aka tafka a cikin sa, yayin da a yankin nan mai cin gashin kansa na Zanzibar shi ma ya soke nashi zabe a bisa wannan hujjar ta maguɗi. To amma duk da wannan zargin, wakilan kasashen Turai da suka kalli zaben sun ce an gudanar da shi a cikin tsari mai kyau, ko da yake nuku-nukun da aka rinka yi a cikin sa na karfafa zargin su ɗin adawar.
A yau Alhamis ne majalisar dokokin ƙasar Maldives ta amince da tsige mataimakin shugaban ƙasar Ahmed Adib, wanda ake zargi da cewa yana da hannu a wani yunkurin da aka yi na halaka shi kansa shugaban ƙasar. Sakamakon jefa ƙuri'a a majalisar ya nuna cewa wakilai 61 ne suka amince da a tsige mataimakin, yayin da ba wakili ko ɗaya da ya nuna adawa da hakan. An dai ɗauki wannan mataki ne kamar kwanaki 30 bayan da shugaban ƙasar Abdullah Yamin ya ayyana dokar ta ɓaci a sanadin abin da ya kira barazana da ƙasar ke fuskanta. Matar shugaban ƙasar da wasu mutane biyu na daga cikin waɗanda suka samu raunuka lokacin da jirgin ruwan kwale-kwale na shugaban ya yi bindiga a watan Satumba da ya shige. Shi kansa shugaban dai ba abin da ya same shi a lokacin wannan hatsarin, da mukarrabansa suka ce yunkuri ne na kashe shi.
To a ƙarshe shugabar adawa ta ƙasar Myanmar, wato ko kuma ƙasar Burma, Aung San Suu Kyi, ta ce idan har jam'iyyarta ta yi nasara na lashe zaben da za a gudanar a ƙarshen makon nan, za ta ɗauki mukamin da ya mafi na shugaban ƙasar domin ta kaucewa taka dokar da ta hana ta tarika mukamai na mulki. A yau ne San Suu Kyi ta yi hira da manema labarai, amma ba ta fayyace abin da take nufi ba, illa kawai ta ce mukamina zai kasance sama na shugaban ƙasa, kuma wannan wata manufa ce mai sauƙin fahimta. Ita dai shugabar adawar an hana ta tarika mukamai ne a ƙarƙashin wata dokar kundin tsarin mulki wacce ta ce duk mai auren wata ko wani daga ƙasashen waje, ko ma suke da ‘ya’ya daga ƙasashen na ƙetare, to ba yarda su riƙa mukamin shugaban ƙasar ba.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kabar mu fara da Najeriya, inda al'ummar ƙasar ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da shirin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na naɗa wasu ministoci na jekanayika. Ga wakilin muryar Amurka Babangida Jibril da ƙarin bayani daga Lagos.
Because of the economic imperative to have less ministers, substantial ministers, let me put it that way.
Kalaman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kenan da ke nuna cewa ba dukkanin ministocinsa 36 ne za su samu manyan ofisoshi kamar da yake a can baya ba. Wannan kalamai dai ya jawo kace na ce a tsakanin al'umma, a inda wasu ke zargin gwamnatin Muhammadu Buhari da nuna gazawa tun kafin tafiya ta nisa, a inda kuma wasu ke ganin matakin shugaban ƙasar zai taimaka wa ƙasa wajen rage makudan kudaden da ake kashewa akan manyan jami'an gwamnati masu rike da mukaman siyasa irin na ministoci. Matakin na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari dai ana ganin tamkar gwamnati ce da za ta tafi da ministoci irin na jekanayika. To koya 'yan Najeriya ke ganin wannan mataki na shugaban ƙasa? Ga dai abinda wani ɗan Najeriyan ke cewa.
Sunana Alhaji Abubakar. To mu dai gaskiya abin da Buhari zaɓo muna ganin da wuya zaɓo ma Najeriya mugun abu. Duk abin da Buhari zaɓa muna da taƙiƙanin cewa insha Allah ta'ala abin da zai mutane alkhairi. Sai dai sharar mu anan da shugaban ƙasa zai taimaka duk ministan da ya zaɓa ya bashi full aiki, bashi office kamar yadda ake ba kowa, ya kasance duk abin da ake ma kowane minista a yi mashi, sannan kuma a sa ido akan aikin kowane mutum cikinsu.
Ba ku goyi bayan ministan jekanayika ba kenan?
A'a, maganar ministan jekanayika ai Buhari ya wuce nan. Duk abin da ya ɗauko kowa ya yarda da shi, kuma mun tabbatar ba zai taɓa yarda ba a ci amanar 'yan Najeriya. Duk aikin da ya ce a yi, to a sa ido a bi mutum tiriyan-tiriyan a ga iya gudun shi. Amma magana a jekanayika ai duk wannan ba ta so ba, mu dai a wajenmu.
Shi ma a ɓangarensa Pasto Tunde Bakari, wanda ya taɓa zama mataimakin ɗan takarar mai neman shugaban ƙasa na jam'iyyar CPC tare da Muhammadu Buhari, ya kare matakin shugaban ƙasan, inda yake cewa matakin da ya ɗauka na tafiya da wasu 'yan siyasa da wasu ke zargi cewa tsofaffin zuma ne abin yabawa ne, kuma dole ne shugaban ƙasan ya tafi da waɗanda ya sani.
Those who say you have old recycled hands must show who are the hands that have been recycled.
Yace sai ku nuna mini wanda ya dace da kuma hujjanku na cewa wanda aka nadan bai dace ba. Yanzu dai a yanda sabbin ministocin suka fara wani taron bita na kwanaki biyu domin sanin makaman aiki, 'yan Najeriya sun zara ido tare da kasa kunnuwa domin sauraron irin ma'aikatan da za a tura kowane daya daga cikin su, tare kuma da sanin wanda zai zama ministan Jeka Nayika a cikin ministoci 36. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos a Najeriya.
To, daga Najeriya bari mu lika makwabciyar ta Jamhuriyar Niger, inda kungiyar tarayyar kasashen Turai ta EU ta baiwa kasar tallafin kuɗi na euro miliyan 50 domin gudanar da ayyukan da suka shafi samar da tsaro da matsalar yanayi da dai sauransu. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma daga Yamai.
Matsalar tsaro da ta bakin haure da matsalar canjin yanayi na kan gaba a yau a jerin matsalolin da ke mai da hannun agogo baya a ayyukan ci gaban kasashen duniya, musamman kasashe masu tasowa. Dalili kenan da kungiyar tarayyar Turai ta ware miliyan 50 na euro domin tallafawa kasar Niger ta fuskanci waɗannan matsaloli.
I really would like to invite our services, our ministry and the delegation to work together on.
Kwamishinan kungiyar EU mai kula da hulɗar ƙasa da ƙasa da ci gaba, Mr. Mimika Noven, ya ce jami'anmu da ke Brussels shirye suke su haɗa gwiwa da Niger domin tafiyar da ayyukan wannan shiri. Saboda haka muna jiran shawarwari na zahiri daga ɓangaren ku dangane da bukatun wannan ƙasa a fannonin da shirin ya kunsa, ta yadda za mu gaggauta fitar da waɗannan kuɗaɗe a fara aiki a kan lokacin da aka tsayar, kamar yadda mataimakiyata ta alƙawalta muku a ziyarar da ta kawo Niger a watan September da gabata.
For Niger, this is what was announced by Vice President of the Commission visiting Niger in September.
Kungiyar ta EU ta kara kebe wasu kudaden na daban domin fannin walwalar al'umma.
Ladies and gentlemen, I'm so happy to sign this agreement providing this year an extra 36 million euros.
Kwamishinan kungiyar EU mai kula da hulɗar ƙasa da ƙasa da ci gaba ya ce, jama'a maza da mata da ke wurin wannan biki, ina mai farin cikin saka hannu akan wannan yarjejeniya da ta kunshi miliyan 36 na euro domin karfafa ayyukan kiwon lafiyar al'ummar Niger, musamman mata da yara ƙanana, da ayyukan bayar da ilimi ga 'yan mata. Ministar harkokin wajen jamhuriyar Niger, Madam Kane Aishatu Bulama, ta bayyana cewa tuni ƙasar ta shirya wata tawagar manyan jami'an da za su halarci taron da kasashen duniya ke shirin gudanarwa a birnin La Valette kan batun bakin haure a ranakun 11 da 12 ga watan nan na Nuwamba.
Don duk wannan abubuwan mun yi nazari bisan su, mun shirya kundinmu wanda za mu taida shi can Lusomi La Valette, bisa mun tabbata da ja ya haƙi suna da niyya su kama mu Niger bisa wannan. Amma mu abin da mun kasa gaba shi ne abin da ya sa mutane suke barin ƙasarsu su tahi. Menene yasa mutane suke barin ƙasa su tafi? To shi ne kamata a kama magani.
Suleiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To, daga batun tallafi a Niger sai na zaɓe a jamhuriyar Chadi, inda a karon farko kuma zaben ƙasar ta fara raba katunan masu zaɓe da ke ɗauke da hotunansu. Wannan ya zo ne a wani mataki na ƙoƙarin kare ayyukan masu shirin tafka magudi a zaɓe mai zuwa. Na tambayi Sanusi Mukta, ɗan jarida a birnin Injamina, ƙarin bayani game da wannan kati.
Ɗan 26 ne gwamnati ko kuma hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ta fara rarraba wannan katunan zaɓe mai foto a karon farko a nan ƙasarmu ta Chadi. Kuma shi wannan katin zaɓe duk wani ɗan ƙasa wanda ya cika shekara 18 zai iya samunsa. Akwai 'yan ƙa'idodi wanda mutum zai cika, kamar mu kana da katin ɗan ƙasa ko takardar haihuwa, ko kuma ainihin kana da lasisin tukin mota, ko kuma kana da passport, akwai wayoyinsu takardun. Amma in dukkan baka da takarda ko ɗaya, shaidu kaman masu anguwanni guda biyu ko kuma da wani waɗansu sanannun mutane a nan anguwan ku in suka shaida cewa lalle kai ɗan nan ne, shikenan za a iya baka wannan katin zaɓe.
To, Malam Sunusi, shi wannan kati da aka bayar yana nufin kaman wato za a amfani da na'uran nan kenan ta tantance katin masu kaɗa ƙuri'a ko ku dai ya abin yake?
A gaskiya babu wannan na'ura ta tantancewa. Tun da farko 'yan adawa ne, 'yan siyasa 'yan adawa su suka ta kokarin cewar sai an raba katin zaɓe mai hoto. To, a lokacin da suka ji labarin cewar an yi zaɓe a Najeriya da wannan wato na'urar tantance mai zaɓe, sai suka ce su ma sai an sa wanda ake kiranta kit identification kenan a nan. To, daga baya sai aka ce a'a, tun da daman can ainihin wato bukatunsu ba su nuna da wannan na'urar ba, yanzu gwamnati ba za ta iya komawa da baya ta je ta nemo wannan na'ura ba, sai dai a yi wannan mai foton kawai kuma a duba gaba.
To kamar ya mutanen kasar ta Chad suke kallon wannan kati da aka fitar a karan farko na kada kuri'a mai dauke da hotuna?
Eh to gaskiya mutane suna nan suna ta zumudin zuwa daukan sa. Zaka zo ka samu ko da sassafe ka tafi misalin karfe 6 zaka samu kamar mutum 20 30 a gaban ka.
Malam Sunusi Muktar dan jarida a Birnin Injamina na kasar Chad karfe 10 da kwata kenan a gugun nan wato 4 da kwata kenan a Chadin da Najeriya da ma jamhuriyar Niger. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Galibi akan danganta rashin ayyukan yi da matsalolin da suka danganci shawo kan yara matasa ko kuma daukan matasa a zaman yan bangan siyasa. Masu tada zaune tsaye da sauran yin ayyukan asha. Galibi waɗannan matsalolin suna faruwa ne a saboda zaman kashe wando. To mun taɓa yin shirin sai bango ya tsage da Malam Abubakar Muhammad, daraktan hukumar samar da ayyukan yi da ake cewa NDE a takaice. Ga tambayar mu ta farko.
Sunana Jazuli Abdullahi kuma dan kasuwa ne dake nan Abuja. Hello, tambaya ta farko da zan yi wa babban bako ita akwai matsaloli na rashin ayyukan yi a ƙasar nan. Wanda sune ma sune a farko yanzu wanda suka fi yawa saboda yana daga cikin abubuwan da suke kawo aikata manya-manyan laifuffuka a ƙasar nan shine su a tsarin su na irin na gwamnati ne suke wa yanzu matasa ƙasar nan saboda irin tashin hankalin da suke ciki na irin aikin yi wanda hanya gwamnati take bi don magance irin rashin aikin da suke damun matasa.
To Malam Abubakar ka ji tambayar sa ko?
To assalamu alaikum Malam Jazuli. Barka da yamma kuma ina farin cikin ba da amsa wadda muke fatan za ka gamsu da ita. A halin yanzu kamar yadda ka sani gwamnati ta sani jami'an gwamnati sani ke duk wani ɗan Najeriya mai hankali ya san cewa rashin aikin yi ya gabya addabi ƙasar nan. To alal haƙiƙa akwai abubuwa da yawa da gwamnati take yi domin ta shawo kan wannan matsalar. Baya ga wato bari in baka fahimci shirin aikin yi yana da fanni guda biyu da masomashi inda ya faro da abubuwan da suke jaza shi da lokacin da ya faru ya tabbata ya zama rashin aiki. Duk waɗannan fannonin gwamnati tana yin abubuwa kaga kamar mu hukuma ta NDE an kafa mu sai abin ya zama ya tabbata ya zama rashin aiki sannan sai mu kawo shirye-shirye wanda za su gyara shi. To amma kuma akwai can farko abubuwan da suke jaza rashin aiki. To yanzu ina son in shaida maka manya-manyan abubuwa da suke kawo rashin aikin ya shafi kamar rashin ma'aikatu wanda wata sa'a rashin wutar lantarki ya kawo shi amma yanzu fi sabilillah duk ɗan Najeriya ya san cewa wutar lantarki ta fara gyaruwa. Lokacin da wutar lantarki ta zauna ta gyaru sannan kuma tsaro ya kyautata su mutane su da kansu za su rika ayyukan kansu. Idan ka duba garuruwan mu mutane masu walda ne masu tsira ne masu kere-kere ne ma duk ga su na aiki ne su aiki ba sai aikin gwamnati ba kawai. To wannan wajejen fanni inda abin ke farawa kenan. Nan daga ƙarshe inda rashin aikin ya tabbata mu hukuma da muke ta NDE akwai shirye-shirye da tsare-tsare da yawa da muke wanda ya shafi aikin gona wanda ya shafi sana'antu wanda ya shafi yin ayyuka wanda za ka kau da yaro daga zaman kashe wando. Sannan baya ga wanda mu muke yau da kullum shekara da shekaru akwai wasu wanda gwamnati ke fito yanzu kasa akwai wannan abin da ake kira UN wanda shiri ne wanda gwamnati ta fito da shi domin matasa su gasa tsakaninsu su fito da fasahar su a ba su kuɗi su je su aiwatar da wasu ayyuka wanda za su ba su aiki har su samu motsu. Dai kenan idan ka duba akwai wannan shuwati lokacin da aka yi ta dan takaddama akan rara kudin mai kai kaga gwamnati sai ta fito da wannan shuwati din shi shuwati wani tsari ne da aka yi wancan kudi a saka su ta hanyar da za a taimaka ma jama'a kujin jin daɗin al'umma da kuma samun matasa aiki. Duk waɗannan tsare-tsare ne da aikace-aikace baya ga alal haƙiƙa tsare-tsare wanda kamar ma'aikata aikin gona take yi ma'aikatan lafiya take dukkan ma'aikatu yanzu ba wannan gwamnati da shi duk wani babban gida da za a bada sai ka nuna aiki nawa za a samu a cikin ta aiki guda nawa wannan kungiyar za ta aiwatar za ta tabbatar. To duk waɗannan abubuwa ne wanda yake nuna yadda gwamnati ta damu kuma take fidiyon shirye-shirye. To amma abu ɗaya wani hamzari da nake so in bayar shi ne a fahimci cewa rashin aikin yi ya musabbabin shi wasu abubuwan suna cikin ƙasarmu, wasu ba cikin ƙasarmu suke ba. Yanzu duniya ta zama ana ce mata wai ƙauye ɗaya. Abubuwan da ke faruwa wani wuri sai su shafi wani wuri. Akwai wani abin da mutane sukan kira wai globalization. Wannan al'amari ne na dangantaka ta cinikayya da sauransu na ƙasa da ƙasashe, waɗanda wasu ƙasashen suna jin daɗi, wasu ba su jin daɗi. Mu muna cikin wanda ba mu jin daɗi. Kuma na tabbatar cewa manyan shugabannin duniya sun zauna su yi ittifaqin cewa yin a samu galaba a kan rashin aikin yi da fatara. Sai an tabbata an zaunar da an sake duba tsarin cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasashe lokacin za a samu matsala. Bari in tambaye ka, alal misali yanzu za ka duba ga ƙauyukanmu da biranenmu, ɗan mata da samari kusan kowa za a ganshi yana sale da riga ko wandon jeans. Kusan ba ni da labarin cewa akwai inda ake jins a Najeriya. Duk wani yaron da na gani ko yarinya na ganta da jins sai in ga abinci na an cire daga aikin daga ma'aikacin masaka. Haka wasan masakonmu dubban mutane suke ɗauka aiki sun zo sun rushe. Saboda akwai al'amura da yawa wanda ya shafi aiki. Amma ina tabbatar maka gwamnati tana iyaka ƙoƙari domin ta shafa wannan abu da fatara da rashin aikin yi ba Najeriya kawai ya shafa ba, wani abu ne duniya ce abin ya zo bata gaba daya. So kowane bangare yana iyaka ƙoƙarin shi ya samu ya tsira da kanshi, amma duka gaba daya dole sai an samu wani hanya wanda za a samu tsari na duniya ya tabbatar da an samu adalci a cikin dangantaka tumbana ta cinikayya da tattalin arziki tsakanin ƙasa da ƙasa. Ina fata wannan ya gamshe ka.
Malami na gaba ya tambayar.
Assalamu alaikum Hajji Jummai.
Wa alaikum salam.
Mai magana sana Saba Imamu Gashuwa. Ina da tambayoyi guda uku. Tambaya ta farko, ma'aikatarsa ta ND ana mata zargin nuna bambanci wajen ayyukanta. Tambaya ta biyu, wani shiri yake wajen farfado da harkar noma da kiwo domin a samu sauƙin ayyukan yi. Tambaya ta biyu kenan. Tambaya ta uku, mutane suka koya musu ayyukan yi ana cewa bayan sun gama training din ba dan ba su abin da za su je su rike kansu domin su samu kansu ayyukan yi. Wannan sune tambayoyi na guda uku na muka fata alheri.
To alhamdulillah malam, bari da sauri tabbatar maka da cewa hukumarmu ba ta nuna bambanci tsakanin wata jiha da wata jiha. Duk abin da gwamnati ta bamu, domin dukkan kuɗin da muke samu daga gwamnati ne, jihar nan guda 36 da Abuja kowace tana da haƙƙi a kan shi. Wataƙila akwai wasu shirye-shiryen wanda suke nuna wani ɓangare yana samu wani, amma ina tabbatar maka ba hukumar NDE ba ce ba. Sannan wataƙila ina shaida maka akwai kamar misali duk wanda yake son ya haɗa kai da NDE a yi aiki a wani wurin da yake so, to NDE shi ne take da haɗa kai da shi. Dan kasuwa ne, gwamnatin jiha ce, gwamnatin ƙaramar hukuma ce, wani duk wanda ke son mu haɗa kai da shi mu muna nan. Kuma a halin yanzu da yawancin 'yan majalisa suna haɗa kai da NDE domin a yi ayyuka a mazaɓinsu. Tana yiwuwa kana gani ana yi wasu mazaɓu wasu ba a yi. To in ka ga an yi auta mazaɓa, wanda ke wurin wakilin shi ya zo wajenmu ya nemi goyon bayanmu ya nemi haɗin kanmu muka ji tare aka yi wani abu. Ba da an nuna bambanci ba. Na biyu, ina so in tabbatar maka cewa wato ita hukumar NDE haƙƙin da aka bata shine ta yi duk abin da za ta iya yi ta samar da aikin yi. Saboda haka lokacin da muka shiga cikin ɓangaren gona ko ɓangaren kiwo, mun shiga ne domin mu ƙirƙiro da aikin yi. Wato bari in baka kafa'inci, kamar ma'aikatar gona ko ta jiha ko ta tarayya tana da haƙƙin ta bunƙasa aikin gona. Mu ba haƙƙinmu ba ne mu bunƙasa aikin gona. Haƙƙinmu shi ne mu samar da aiki a cikin aikin gona. Ina san za ka fahimci bambanci. Ba a ba dora ma NDE haƙƙin ta je ta bunƙasa noma, ta bunƙasa kere-kere, ta bunƙasa kiwo. A'a, ba shi aka dora mu ba. An ba mu haƙƙinmu shiga kowane fanni mu je mu ƙirƙiro aikin yi. Mu aiki samar da aikin yi shi ne haƙƙinmu.
Masu sauraro ƙarshen shirin kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A huta lafiya.
Jami'a Ali kenan da shirin sai bango ya tsage. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon farko cewa yi Allah ya sa taron da ake a Najeriya akan kare haƙƙin yara da mata kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin an jima ana ruwa ƙasa na shanyewa sako daga kawowa kashere gwalam. Shi ko nan cewa yi samun shugabanci akan kowa a Najeriya da Buhari yake yi abin ayaba ne. To babu Buhari, Allah ya ƙara taya riko. Sako daga Haƙilu Zamani Almajirawa Malam Fashi. Sakon Mafiu Garba yace jiki magayi wai duka da dan yankara. A yau zan yi tsokaci ne game da jinkirin biyan ma'aikata albashin su na watan 10 na Oktoba da ya shige. Akashin gaskiya mu ma'aikata mun shiga tsaka mai wuya ga duka ga kuma tsinka jika. Yawancin yara a yanzu an kore su a makaranta sanadiyar rashin biyan kuɗin makaranta. Kai abin saka kuma a bakin salati sai wani da wani. A daidai wannan gaba ne nake kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta gaggauta biyan ma'aikata albashin su ko sa samu sa'ida. Sakon Adam A. Adam garkuwar matasan jihar Yobe cewa yayi. Salam muryar Amurka. Zargin da hukumar EFCC take yi wa masu cin hanci da rashawa da kuma kotunan da ke sauraron kararrakin masu cin hanci da rashawar yana tafiyar hawainiya, to tabbas biri yayi kama da mutum, domin idan babu rami to me ya kawo maganar rami. Shi ko sakon karshe daga Comrade Hafiz Sani Murabus Attajiri a Garki Jigawa cewa yayi. Don Allah biyo yayi Hausa ku isar mana da sakon Allah ya taya riko game da yadda wakili mu mai wakiltar mu a Abuja ke tallafawa dalibai kamar wajen sayan form din makarantu da kuma kamar yin jam na share fagen shiga jami'a da kuma magance matsalar ruwa a duk fadin Garki da Babura. Ko yanzu ya bar kwangila a yi rijiyar tuka-tuka guda 60 tsakanin Garki da Babura. Muna fatan Allah ya dafa masa.
A gaida Usman Kabara, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Prime Minister Ingila David Cameron ya ce tunaninsa na cewa bom ne ya tarwatsa jirgin saman fasinjan nan na kasar Rasha da ya fada a Burusini na cikin makon jiya da ya gabata yana ƙara ƙarfi. Dukkan mutane 224 da ke cikin wurin dai sun hallaka. To sai dai da yake bayyana wannan ra'ayi jin kaɗan kafin saduwar shi da shugaban ƙasar Misra Abdul Fattah al-Sisi a London, Mr. Cameron ya ce har yanzu ƙwararru ba su cimma matsayaka abin da ya jiyo hatsarin ba. Ƙungiyar 'yan tawayen Kurdawa ta Turkiyya nan da ake kira PKK ta ce an zo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wutar da ta kula da gwamnatin Turkiyya. A cikin bayanin da ta bayar yau Alhamis ta hannun kamfanin dillancin labaran FRET, ƙungiyar ta ce ta cimma wannan matsayin ne a sanadin take-taken gwamnati na tsokanarta da kuma kai mata hare-hare. Haka mun kawo muku rahoton cewa yau Alhamis aka yi shagalin rantsar da sabon shugaban ƙasar Tanzania John Magufuli, duk da gunagudan da suke yi na kan mada sakamakon zaben da aka gudanar na ran 25 ga watan Oktoba da ya wuce.
To masu sauraro, abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu wannan lokaci, sai kuma can an jima za mu sake dawowa da wani sabon shiri da izinin Allah. Inda za mu so mu jira a yanku kan watsi da majalisar dattawan Najeriya ta yi da buƙatar da wasu suka gabatar mata na cewa a rinƙa biyan matasa marasa aikin yi 5,000 a duk wata. Yayin da wasu ke ganin kuɗin zai tallafa musu, wasu na ganin zai iya kashe musu zuciya. Ya kuke kallon lamarin? Yanzu a madadin Julie Leathers Gresham da Mustapha, wato Ali Mustapha Sokoto, Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya da ganin sashen Hausa na muryar Amurka.